Malam Mujahid, wannan kara ce wacce ta taho ta laifi wacce ta fada gurin yan sanda daga charge office na yan sanda, kuma sai kawo ta nan fagenan batu kenan sharakwat gaban alkali Umar Lawan Abubakar, senior sharakwat judge ne. Kuma wannan wata mata ce aka yi mata, to yaje zai mata kwacin waya shi wannan bawan Allah, ya fita mata da wuka kuma ya kokarin ya mata kwaci. Allah ya sa mutane suka yunkurin kama shi. Babu shakka wannan abubuwa na kwacin waya ya damu mutane sosai. Kuma wannan oda da shi wannan alkali ya bayar, wato yayi namijin kokari don na gani a platform na wanda lauyoyi suke ta yin maganganu akan cewa wannan abin da alkalin yayi yayi abin da ya dace. Kuma har ma ana kira ga gwamnatin Kano cewa wannan abu da yayi ya kamata a maida wannan abin ya zama doka. Ma'ana a kai shi wato majalisar jihar Kano su maida abin, su maida shi ya zama doka, su yi doka akan wannan cewa duk masu kiyar waɗannan makamai da masu siyarwa ya kamata a san su waye, kuma a sa musu ido akan sana'arsu da suke yi. Saboda akwai makamin da kai da kaga wannan makami, wato ka san wato makami ne na yanda za a kashe mutum. Saboda akwai mutanen da kawai makamin da ka gani ka san ya fita daga siffar wuka, shi ba adda ba, shi ba takobi ba, yanda suke amfani da wannan. Kuma akwai makamin da aka ga in ba ma'aikacin jami'in tsaro ba, kamar soja ko mafol ko dan sanda ma ba, amma ya dama ya rike wannan makamin ba, amma zaka ga su suke rikewa suke amfani da shi. Babu shakka wannan abin da alkalin yayi yayi abin da ayaba masa. Kuma muna kira ga sauran alkalanmu da su ƙara bude tunaninsu da basirarsu, kamar yanda wannan alkali ya shigo da wannan kira ko umarni da ya bawa Kano, wato yayi jizon wani da kuma commissioner yan sanda da DPOs cewa a sa ido wajen a kama tare da shawara. Babu shakka iya da kyau wannan abu da yayi, kuma mun ji dadi sosai. Kuma da wannan muke kira ga gwamnatin Kano mu ma cewa wannan kwacin waya ya damu mutane, ya addabi mutane, ya kamata kuma a sa ido sosai akan wannan abin da alkali yayi, kuma a kai shi duk gwamnatin jihar Kano kuma inda lauyoyi suka kira dan su rafta masa doka, su masa karatu na 1 da na 2 da na 3, su maida shi ya zama doka cewa wannan kire-kire da ake yi barkatai, in ma ba za a hana ba to a sa ido a wajen yin masu wannan kire-kire da waɗanda suke kirawa da kuma waɗanda suke siyarwa da waɗannan abubuwan. Kuma wannan kotuna da hurumin yin wannan, dan idan kotu ba ta yi doka ba ko bata bada umarni ba, to menene aikin ta? Ai dama wannan shine aikin ta, ta bada umarni akan abin da take ganin cewa wanda zai taimaki al'umma ne. Duk wanda ya kwane tashi a jihar Kano ya san cewa wannan abin da muke ciki ya damu mutane, ya damu wala Allah in ba a ma ba anwa wani naka ko anwa wani wanda ka sani ko kuma ka samu labarin anwa wani. Wannan yara sun zama alƙai, sun zama masifa a jihar Kano. Muna kira da gwamnati da ta sa ido da kuma jami'an tsaro su ci gaba da sa ido, kuma su bi wannan umarni da wannan alƙali ya bayar, a ga cewa an kai ga tudummin tsira. Saboda gaskiya wannan al'amari ne mai kyau, kuma mun ji dadi sosai da wannan abin. Da kuma ina da tabbatar maka da cewa kamar yanda lauyoyi suka ringa kiraye jin dadin wannan wurar ta fita ta ranar 20 ga wannan watan da muke ciki, na san wato gwamnatin jihar Kano za ta yi abin da ya kamata akan wannan, dan ba ta bar wannan abin ya wuce ba. Za a sa in Allah ya yarda, muna sa ran gwamnatin jihar Kano za ta kalli wannan abin da alkali yayi, kuma in ma ta kama ai masa wani karramawa, dan abu ne wanda ya damu kowa da kowa.